24. Bonne journée à l'écoute de VOA.
Sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16:21-25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a niya sarauniya daga Lul a jamhuriyar Niger sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana masu sauraro barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Halima Abdulrauf zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja a shirin za a ji cewa gwamnatin jihar Filato ta soke sifirin babura wato a caba a cikin Jos da Bukwar zamuji ganawar manoma da masu sarrafa takin zamani da pompon ban ruwa a Niger har yanzu ba a san adadin mutanen da suka riga mu gidan gaskiya a sanadiyar amai da gudawa ba a jihar Enugu yau Litinin Nasiru Adamu Elaga yana tafada shirin sauran matasa da VOA zamu kammala da sharhin jaridu na Najeriya farko ga labaran duniya daga Washington DC
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Yan bandaga masu satar mutane a Najeriya sun saki dalibai 28 daga cikin fiye da 120 da aka sace a farkon watan nan na Yuli daga makarantar Secondary Bethel Baptist High School a jihar Kaduna. Jami'an Cocin Baptist ne suka mika yaran ga iyayensu a makarantar a jiya Lahadi, amma Reverend Israel Akanji, shugaban Cocin Nigerian Baptist Convention, Ya ce har yanzu wasu yaran fiye da 80 na hannun yan bandagar. Ya zuwa yanzu dai yara 34 da aka sace daga makarantar ranar 5 ga watan nan na Yuli aka sako ko suka tsere daga hannun yan bandagar. Ba a dai san takamaimai lokacin da za a sako sauran yaran ba. Rahotanni sun ce yan bandagar sun buƙaci a basu naira 500 akan kowane dalibi, kwatankwacin dala 1,200 kenan. Rabaran Akanji ya ce cocin bata biya kudin fansa ba saboda bata yarda da biyan yan bandaga ba, amma ya kara da cewa cocin bata iya hana iyalan yaran daukar matakan da suka ga sun dace ba dan ganin an sako ƴaƴansu. Shugabar majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi ta jam'iyyar Democrat a jiya Lahadi ta bayyana sunan dan Republican na biyu Adam Kinzinger a matsayin wanda aka zaba a kwamitin da zai yi bincike akan farmakin da daruruwan magoya bayan tsohon shugaba Donald Trump suka kai kan ginin majalisar dokokin Amurka ranar 6 ga watan Janairun da ya gabata. Kinzinger dan majalisa daga jihar Illinois ya hade da yan majalisa Liz Cheney daga jihar Wyoming a kwamitin. Dukansu masu sukar Trump ne a fili. Ana sa ran kwamitin zai fara sauraron bayanai daga gobe Talata. Kwamitin dai na bincike ne akan tarzoman da ta faru yayin da yan majalisa ke tabbatar da nasarar da Joe Biden na jam'iyyar Democrat ya samu a zaben da aka yi a watan Nuwamban bara dan zama shugaban Amurka na 46. Pelosi ta zabi Cheney a kwamitin ne yan makonnin da suka gabata. Yayin da zaben Kinzinger ke zuwa bayan da shugaban masu rinjaye a majalisar wakilai Kevin McCarthy ya soke dukan yan Republican biyar da aka nada a kwamitin lokacin da Pelosi take amincewa da biyu daga cikin su bisa dalilan za su yi san kai a binciken game da yadda da kuma dalilan da ya haddasa tarzomar. Isra'ila ta kai farmaki ta sama kan Gaza a jiya Lahadi bayan da wasu balambalan masu dauke da bom da aka harba daga yankin Falastinawa suka haddasa wuta a yankin Yahudawa. Ba a dai samu rahoton wani ya samu rauni daga bangarorin ba. Hare-haren ta sama da Isra'ila ta kai sun auna wani fili ne a arewacin Gaza da kuma wani sansanin horar da sojoji mallakar shugabannin mayakan Hamas a kudancin Khan Yunis da ke zirin Gaza a cewar jami'an tsaron Falastinawa. Hare-haren na zuwa ne bayan da Isra'ila ta toshe rabin yankin kamun kifin gabar tekun yankin a matsayin mai da martani bayan hare-haren da kungiyoyin mayaka a Gaza suka kai. Nan take dai sojojin Isra'ila ba su ce uffan ba game da hare-haren ta sama. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An samu barkewar zanga-zanga a jiya Lahadi a biranen kasar Tunisia da yawa yayin da masu zanga-zangar ke bayyana bacin ransu game da tabarbarewar fannin lafiya, tattalin arziki da yanayin zamantakewa a kasar. Dubban mutane sun yi watsi da matakan kariyar COVID-19 da aka sanya da kuma zafin rana don yin gangami a Tunis, babban birnin kasar, da kuma wasu birane. Taron gangamin da galibinsa matasa ne sun yi ta fadin ku tafi da karfi suna nema a soke majalisar dokokin kasar da kuma zabukan wuri wata sabuwar kungiya da ake kira July 25th movement ita ce ta yi kira a fito yin zanga zangar a ranar da kasar ta cika shekara 64 da samun yancin kai Shugaban kasar Venezuela Nicolas Maduro ya ce yana kokarin ya fara tattaunawa da ƴan adawar siyasar kasar wata mai zuwa a Mexico da taimakon kasar Norway wani shiri da yake fatan Amurka za ta goye bayan sa a watan Mayun da ya gabata ƴan adawar suka sauya dabara suka kuma nuna alamun suna da niyyar komawa kan teburin shawarwari dan warware rikicin siyasar kasar da ke zaman member a kungiyar kasashe masu hada-hadar man fetur ta OPEC Maduro ya fuskanci koma bayan tattalin arziki a kasar Venezuela da ke da arziki a baya tun lokacin da ya fara shugabanci a shekarar 2013 kuma ƴan adawar kasar da Amurka da tarayyar Turai sun zarge shi da cin hanci da rashawa da keta haƙoƙin bil'adama da kuma yin maguɗi don sake lashe zaben shugaban kasa a shekarar 2018 Maduro dai ya musanta duk waɗannan zarge-zargen
saurara yanzu zamu shiga babur rahotanni gwamnatin jihar Filato ta soke sifirin babura wato a Chaba inda kuma ta takaita sifirin keke napep zuwa karfe 7 na yamma lamarin ya shafi cikin garin Jos da Bukur ga rahoton wakiliyar mu Zainab Babaji
sakataren gwamnatin jihar Filato Professor Danladi Atu yace daukan matakin ya biyo bayan rahotannin ayyukan da bata gari ke yi ne da babura
ai la'akari cewa duk masu aikata aikin asha yawancin kaga suna amfani da keke ne keke napep suka amfani da su babura muna na so ne asara tattace su domin mu gani ainihin masu sun wani masu aikin wannan aikin keke yana da kyau don suna karar tattalin arzikin kasa ai amma ana so ne a ga ainihin masu wannan aiki din kana din amfani da su za mu zo mu meeting da kungiyoyin duka domin kowane machine muna so a mata painting sa daban a mata number sa daban so da mun ganka mun ce sai wannan machine na mungu ne mun ga unka za mu ce wannan machine na company ne wannan machine na dalantan ne
sakataren gwamnatin jihar Filato kenan Professor Danladi Atu to sai dai lamarin bai wa matuƙa keken dadi ba kamar yadda Ibrahim Karfe yace
wallahi ba mu ji dadi ba a cikin muna matsanancin hali na tsadar rayuwa Alhaji Karfe 7 to nawa za mu samu
Kowane hali masu amfani da keke napep din ke ciki
sunana Cynthia Habu da gaskiya na da murna dokan da suka sa domin kwanakin baya zaki ji mutane ana kwace musu su jakuna ana kashe sace yanzu da an bar su suwa 7 yanzu ne kin ga abubuwa sun dan rage
sunana Wajalmantu yawancin su suna dan samu abin biyan bukata wannan wurin wa zaki ga yawancin sun dan yi secondary ko sun gama makaranta suna jiran tafiya gaba yanzu an cire musu hanyar cingaba so kin ga akwai damuwa wannan wurin kuma ta wani hanya kuma yana da kyau in ga yawancin sace da wayansu hare-haren da ake kaiwa a kauyuka kuma da wayansu wurare a cikin birnin Jos ana amfani da machine ne to kin ga yana da kyau kuma bai da kyau amma idan zamu je mu zona mu doki babban duba gaba daya goman da an dakatar da su don da ran mutum daya tafi goma kar mutum biyar su je makaranta
rundunar ƴan sandan jihar Filato ta sha alwashin aiwatar da dokar a wata sanarwa da ke da sanya hannun jami'in hulɗa da jama'a na rundunar ASP Uba Gabriel ya ce aiwatar da dokar hana zirga-zirgan babur da takaita lokacin amfani da keke napep ɗin don tsaron lafiyar jama'ar jihar Filato ne da dukiyoyinsu Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria
Manoma a jamhuriyar Niger sun gana da waɗansu ƙungiyoyin masu sarrafa takin zamani da na'urorin ban ruwa masu amfani da iska da hasken rana domin ganin hanyoyin da za a tallafa musu a bunƙasa ayyukan noma daga birnin Kwanni ga rahoton Haruna Mamman Bako
Na nemi jin ta bakin wakilin kamfanin sarrafa takin zamani da aka kirkiro ta hanyar bayan garin dabbobi da tsuntsaye da ma'aikatar binciken kayan gona ta jamhuriyar Niger Inran ta tabbatar da sahihancin sa Mun samu karin bayani
sunana Alhaji Amadu Shekura ina mai kada masai wannan onje wannan da na kawo Musa mutanen Madawa tare da Alhaji Mustafa Kadiri shine gwada mini madawa ne partner avec lui mun gwada ma mutanen gandari albasa masu aikin albasa an gare wannan su tai su sa cikin zardunuka
san wannan taki da kuka kawo mu wannan wani ci gaba zai kawo cikin aikin su na noma albasa
an gare wannan mai kyau ne bai da kiwo a turance akwai angare chimique shine wanda yana da wani ta wani dan wani abu ga turai sai non chimique babu wani cuta ciki
shi ko kilin kamfanin da ya kirkiro da pampuna na ban ruwa masu amfani da iska da hasken rana ya tabbatar suwamin da cewa wannan husahar za ta amfanin manoma ainun
sunana Mamman Sani Sarashi wakilin kungiyar Bridge Africa Consulting manoma za su yi amfani da shi su ji dadi mun zo gaskiya da labari da albishir mai muhimmanci saboda na farko dai mun zo ne mu gwada musu yanda pampan yake kuma yanda ake aiki da shi da injin wanda ke bada iska da yanda kuma ake sa shi cikin rijiya dan ya kawo ruwa kuma muka tattauna da su da kuma mutane masu tallafi da bank wanda suka zo su ma duka zamu koma daga baya mu yi shawara mu gani yanda zamu yi mu samu su pampunan a hannayen su dan samu su yi aiki da su
sai dai a cewar ɗaya daga cikin manoman takin zamanin yana da aminci amma a bangaren pampunan ban ruwa da aka nuna musu a dajin madawa sai mai hali ne ke iya mallakar su
sunana Musa Nuhu president na Inyo Aminci na tsarna tunda taki na ana bai cuta ma kasa ba irin wancan taki na ba na farko banga taki na kamar na gargajiya su an ka gyara shi dai yayi ko ga aka kada mishi buka shi kana ganin tayi baki ni dai gaskiya taki na na yarda da shi dan ya irin wancan taki wanda muka aiki da shi mai cuta wa mutane an jujjuka lalle sun gamshe mu sai dai wuya gare su gaskiya ga talaka shi kan ga mai karfi yana iya aiki da su amma talaka tunda abun ka ji an ce ya kai miliyan guda hada 400 kenan bashi ga talaka
waɗannan kayan noma da zaran manoman suka samu tallafin gwamnati da na bankuna sai ba su damar haɓaka ayyukan su tare da muriyar wahalar aikin gonar su Haruna Mamman Bako na birnin Gwanne sashen Hausa da muryar Amurka daga birnin Gwanne a jamhuriyar Niger
Muryar Amurka ake sauraro a shirin hantsi daga Abuja zuwa yanzu ba san adadin mutanen da suka riga mu gidan gaskiya ba a sanadiyar barkewar annobar amai da gudawa a jihar Enugu wannan annoba dai ta shafi wasu jihohi a kudanci da ma arewacin Najeriya wakilinmu Alfonso Okorigwe ya aika mana da wannan rahoto
bayanai daga ma'aikatar lafiya ta jihar Enugu na nuni da cewa har yanzu ba a gano ainihin adadin mutanen da suka mutu sanadiyar cutar kwalara da ta barke a jihar kimanin makonni biyu da suka wuce.
The Ministry of Health is doing everything possible to keep it under control.
Kwamishinan lafiya na jihar Enugu Dr. Ikechukwu Obi anan kenan na cewa ma'aikatar lafiya tana duk abin da ya kamata don shawo kan cutar. Mun farfado da cibiyar aikin gaggawa ta mu don wannan barkewar cutar kwalara. Kuma muna aiki ne da masu ruwa da tsaki da dama don yin maganin wannan yanayin. Muna koyar da waɗanda suka kamu da cutar da kuma waɗanda tana yiwuwa sun yi hulɗa da su kan yadda ake maganin wannan cutar. Yanzu wasu suna nan suna karɓar magani kuma suna samun sauki sosai. Kwamishinan da ya ƙara da cewa ina buƙatar tuntubar masu adana bayanai don ba da ainihin adadin waɗanda suka rasu sanadiyar cutar. Sashen Hausa na muryar Amurka dai ya leƙa sabuwar kasuwar dabbobi wacce aka fi sani da New Artisan Market da ke garin Enugu a inda cutar ta ɓarke tare da ritsa da mutane da dama inda kuma shugaban ƙungiyar kasuwar Alhaji Ɗanladi Abubakar ya bayyana cewa
wato amai da gudawa ne mu da ma'ana jaran dai ba mu taɓa experience ɗin shi ba sai wannan kara kuma akalla dai mutum 14 ne suka rasu
tare da wanda muka ga an wuce da gawan
yanzu shine 14 da bakwai sun rasu shekaran jiya mata uku maza hudu daga baya guda shida suka rasu maza ne dan commissioner for health ya zo wanda abin ya faru na farko kuma an ɗibi mutane an kai su Parkland saboda a gwada a ga menene zalli abin da ke faruwa kuma sun gwada cholera ne amai da gudawa ne kuma ka san wani lokaci wurin da dattin da sauran su ya danganci yanayin wurin shine matsala dama ana yin shagola dai da wanda ba ma ba taɓa yin shi a wannan sai wannan kara sai mu ce Allah ya tsayar haka kuma wanda suke misali daga sintar din irin kamar mutum mai amai ko wani muna kiran su su zo su dauke su tafi da shi asibitin su ba su magani wani sun ma yanzu haka suna asibiti ana lura da su
kamar mutun nan suke asibiti yanzu
ga kalla je wanda suke can din zai kai mutun 13
har yanzu suna rayi
suna rasa rayi
wani dauki ne ita gwamnatin jihar Enugu ta aka tunda an
ta kawo magunguna ba jiya ta kawo mana irin magunguna da wanda na misali ORT da kuma su kwayoyi ORT din za ta dinga samu shi a ever water ya zama ruwan shan su in mutun ya ga alaman ko yana jin wani iri ko amma yayi kadan za ba shi in abin ya gagara za mu kira su amma sun murma alƙawarin cewa za su yi tent anan ma'ana tent wanda za a zo tunda an kawo magungunan
rumfa
kenan za a yi tent saboda wurin sun ba mu magunguna sun kuma ba mu irin tissue sun ba mu abun wanke hannu sun ba mu sabulai sun ba mu sanitizer kuma sun gaya mana yadda za a yi amfani da wannan magungunan da aka bayar duk wanda yake da shi wanda yake da alaman irin yana da kasala to zo mu ba shi wannan magungunan ya sha tukuna idan muka ga abun ya bai daina ba za mu sanar da su sai su dauke su kai shi asibitin su kai saura
yanzu gwamnatin jihar Enugu ta ce tana hada hannu da wasu jihohin tare da cibiyar hana yaduwar cututtuka ta kasa NCDC da kuma hukumar lafiya ta duniya WHO wajen shawo kan wannan barkewar cutar kwalara a jihar Alfonso Sokorigwe muryar Amurka daga Enugu Nigeria
kada sha'afa muryar Amurka ake sauraro daga Abuja ga shirinmu na gaba
Zauren matasa. Masu sauraro barkamu da dawowa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke duba abubuwan da ke ci wa matasan tuwa a kwariya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaki da jahilci, shan miyagun kwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin zauren matasa na VOA za mu taɓo lamuran tasirin sana'a ga tsaro da kuma ƙarfafa matasa gwiwa su riƙe ayyukan hannu da sauransu don dogaro da kai. Matasan da suka hada da Ibrahim Abubakar Yerima, Anas Sani Kafinta, Adamu Ibrahim, Yasira Yusuf, Ibrahim SD Kuswa Zaria, Sambo Jibirin Sambo Jada, Adamawa, Hawa Abubakar, Buhari Yunusa Kumuriya da Kabiru Idris sun faɗi yanda sana'a ke taimakawa rayuwarsu da rage dogaro ga lalle sai ayyukan gwamnati.
Daga wajen iyaye mata za ka ga wasu yaran wayoyin iyayensu mata suke karɓa iyayen ba su damu ba za su iya tafiya da wayannan su yi kallo su yi ne ba su damu da wayannan cuta da hannunsu ba.
Ibrahim Abubakar Yerima na san kusan tun ɗazu abun kamar baka amince da maganganun da ake faɗa ba ne ko wani abu ne daban kake son faɗa.
Eh tabbas ina so ne ma dama ɗan furtarawa saboda suna ga kamar suna. Kalubalanta iyaye in ka duba ta wani bangaren iyaye su ma suna nasu kokarin gurin sa yara in sun sa su aiki su like kamar su tura su je gurin aikin kar su daga gurin wasa akwai yaran da yayin sa su gurin aiki ta yawa mechanic ne ko tailor ne a gurin welder ne ko wani aiki haka ne na koya hannu yaran da a tura shi ta gurin aiki amma zai je gurin wani wasa yana wani wasa bai tafi gurin aiki kaga iyayen nan su ba su yaro bai je ko bai je ba. Amma su ma ya kamata in suka tura yaro za su yi kiran tabbas ana bi amma wayan su yayin ba lalle ne sai sun je gurin oga ba sun tambaya ko yaro ya zuwa ba saboda haka su yayin ba su ma suna nasu gari gurin tura yara ba wanda zai su bai gane shi yana sana'a
su ma wayanda suke zuwa gurin su suna koya aiki su ma suna da laifi saboda idan kana kyautata wa yaro gobe zai ji dadin zuwa wurinka. Ka zauna kana ma yaro fada kana mishi tsawa bare koyi aiki yanda zai ji dadi ba idan yaro ya ga yana mai mugunta ba lalle bane ya je gurin nan amma idan mu kwarai da gaske ni na san da haka saboda ina da kanne ba wai a dane shi ba akwai wallahi akwai mugaye wayanda suke koya wa yara haka zaka tura yaro ya tafi amma ya je an mishi ba daidai ba na sani iyayen yara suna da laifi kuma masu goyen da suke koyar da su suna da laifi
mun yi sana'a dinki tare na zauna wani gari can kusa da Ilori ana kiran wurin makwa mun zauna tare da wani biyar biye ne shi mai gidanmu ne a lokacin gaba daya wallahi alhaji zan iya rantse maka da hatta kayan wankin shi kayan shi da yake sakawa su yaran aiki suke zuwa suke wanke mai to yanzu mu a arewa
Ni dai zan yi magana ne akan kamar da ake ta magana sana'a. Wasu za su yi tunanin kamar iyaye mata haka, sana'a lalle sai an daura wa yarinya talla, shine lalle zai zama sana'a. Mace tana da sana'o'i da yawa da za ta yi a cikin gida, irin su dinki, abubuwa da yawa haka, ba sai an daura wa yarinya talla ba, saboda talla yana da matsaloli da yawa. Kamar irin cikin
ana cikin rashin sani, yayan su bari su dora musu talle. Akwai masu faɗa haka, kuma wannan ba hujja bane. In kana da kaɗan ma ka je ka kai wa tela, zai iya karɓa.
Ko mutum na cikin dama zai iya yin sana'a ba sai ya dora wa yarinya talla ba. Gaskiya
yasirin menene illar tallan yara?
Gaskiya talla yana da illoli da yawa. Misali, zaka daura ma yarinya irin talla kamar na yawo hakan nan, baka san inda yarinya idan ta dauki abun nan za ta je ba. Za ta haɗu da mayaudara, abubuwa da yawa da talle yana iya haifarwa gaskiya. Dun ba zai irgu ba.
Don aurin tallan ɗin za ka samu haka kawo wani haka dama yawanci, kamar for example a ce tallan abinci, shinkafa ko wake ko taliya ko gurasa. In yarinya ta je haka, yawanci za ka samu yawanci lebura wanda sauran suke saya. Wani lokaci lebura yana zanne ƙaramin yarinya ispeta ta farba daga sai ɗauke. Abunna video hakan nan na ba sai dokai yana nuna yarinya ya lalata
ta ta
wato yasira. Wannan ya nuna su ma iyaye mata akwai lokacin da suke yin abubuwan da ba su dace ba da yaran nasu.
Gaskiya suna taka rawa wani sa'in ta wajen lalacewar tarbiyyar yara. Sai kaga lokacin da za a tura yarinya a makaranta ko lokacin islamiyya, a lokacin za a daura mata talla. Gaskiya iyaye
wani ma shirin da na gani, matan in sun zo tura yaran talle ba sa so su tafi makaranta, amma suna so su je wai su rika, in suka samu kuɗi sai su yi ta murna. Ba sa tambayar yaran aina suka samu
kuɗi.
Ka gamsu irin wannan a haka, ina dindama wa gwamnatin jihar Katsina ta wani shiri da ta ɗauko da shi na ɗauka ya samu mata cikin gida haka, a ba su tunkiya da akuya kowane guda-guda haka su kiwo za. Ka ga wannan
kiwo
ta wani ɓangare kenan. Ka ga wannan in ana shekara ɗaya kin samu koraye kuwa kowace daga cikinsu, ko wata shida aƙalla ko wata bakwai. Ka ga wannan ya ɗin taimaka na tura wasu yara talla. To da haka wannan shirin ya kamata irin wannan shirin sha faɗiɗa su ya kasance banda irin wannan, don wasu ba su iya kiwo, wasu ba su iya wannan kiwo, wasu ya kamata a koya musu irin wannan makeup ɗin nan, wasu kitso, wasu kunshi, duk irin wannan abubuwan ya kamata a koya. Telo ɗin nan duk a koya mata dogaro da kai. Ba maki
kamar yanzu abin da na ga mata sun rija a kai yanzu kamar maganar koyon aikin takalma. Yanzu idan ka zo yankin kasuwa yanzu nan wani lokacin sai ka samu mace sama da 50, amma da wuya ka samu bahaushiya guda ɗaya, dukkansu za ka same su kabilu ne wanda suna sayan kayan takalmi. Ka ga mace ta kera takalmi tana zuwa har textile din shi,
har da su shampoo
tana kawowa ofisoshi, tana karɓan wasu manya-manyan kuɗaɗe. Ka ga wannan ko a cikin gida
suna sawan mu gaskiya, su ma Hausa Fulani suna taka rawar gani.
Su ma sun fara
gaskiya, yanzu suna kokari. Akwai masu yin ɗinki, akwai masu koyan jakunkuna, akwai masu koyan makeup ɗin nan, duka yanzu suna koya, duka yanzu akwai suna yi.
Wannan ba ma ba 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 ba
a tallafa masa ko ta kowane bangare ina kun zuwa zai cinta shi go ciki
kenan amma sai bayanin da kai yake jin da rijiya
in iyaye suna da nasu laifin gwamnati ma tana da nata laifin me laifin gwamnati duk wata kasan da ta ci gaba a duniya wannan kasan sai da ta gina al'ummanta al'umman kasan baya al'umman suka gino sannan ta zo ta gina kasa in muddin gwamnati tace ba za ta gina al'umma ba kasan za ta gina to al'umman za su rusa abun da ita ta gina yanzu for example mu duba al'umma ba gina su ba mu duba kamar CCTV camera da aka fara sawa lokacin Jonathan duk al'umman ba ne suka sassace suka cicire abun ba wata solar da za a sa arewa ka je a kasan nan ka je ka ga daddare ba ji an cire battery solar da sauransu ba ko ba haka ba asali abun da gwamnati ya kamata ta dogara ta fiskanta da shi shine mai ta koya muna an kirkiro muna da kana jina ba maganar da abun da
bari ja da ya kare
akwai maudu'in da yasa na ka wannan dalilin da yasa na ka haka tayya gwamnati za ta gina al'umma kasa ta su gino ba yadda za a yi shine mai gwamnati muna da NDE muna da Smedian muna da wasu irin su na PEP da sauransu ga baki daya har yanzu ga suna wannan ma'aikatan suna nan suna existing amma budget nawa aka sa wanda asali mai wanda za a koya matasa aiki
ba sauraro da wannan zamu saki da sa'aya sai makon gobe da yardar Allah zamu dawo da sabon shirin zauren matasa na VOA a madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamu Elika da na shirya kuma na gabatar da shirin ki ciwo mu zama lafiya wassalamu alaikum
Baban gida Jibrin kawo mana sharhin jaridun Najeriya.
Zan fara sharhin jaridun ne da jaridar The Guardian. Daya daga cikin manyan labaran da jaridar Guardian na cewa yanzu haka an sake dage wa'adi da aka baiwa masu amfani da lambobin wayan salula a Najeriya na haɗe lambar nasu da lambobin su na zama 'yan ƙasa. Yanzu haka an dage wa'adin zuwa 31 ga watan Oktoba. Ita kuwa jaridar Premium ta cewa ta yi wani magoyin bayan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da ya sanyawa 'yarsa suna Buhariya ya sauya sunan zuwa Kautsar mutumin mai suna Yahuza Ibrahim wanda dan asalin karamar hukumar Jibe ne a jihar ta Katsina ya ce saboda soyayyar da yake wa shugaba Muhammadu Buhari a lokacin da aka zabe shi ya sa sunan diyarsa Buhariya amma yanzu ya sauya mata suna saboda gazawar gwamnatin Muhammadu Buhari kamar da ya ce na magance dimbin matsaloli da alƙawuran da ya dauka kafin ya ci zabe ta kuwa jaridar Vanguard ta bayyana cewa yanzu haka 'yan wasan Najeriya suna cikin ɗaruruwa 'yan wasa daga sassa daban-daban na ƙasashen duniya da suka hallara a birnin Tokyo domin bikin Olympic da aka fara a ranar Juma'a. Jaridar ta ruwaito wani tsohon ɗan wasan Najeriya da ya taɓa cin kyautan azurfa na Commonwealth a ɓangaren dambe boxing Peter Obu na kira ga 'yan Najeriya su mai da hankali wajen samun nasarori a waɗannan wasanni da za su gudanar. Ita kuwa jaridar Leadership a yau ne za a ci gaba da shari'ar da ake wa Sunday Igboho wani dan tawayen yankin Yarbawa da aka kama a kasar Jamhuriyar Benin da ke makwataka da Najeriya. Lokacin da aka kama shi a makon da ya gabata ne dai ake ta kai ruwa rana tare da kace na ce a jaridun Najeriya daban-daban game da makomarsa. Jaridar dai ta bayyana cewa a yau ne za a sani ko Jamhuriyar Benin za ta mika shi ga gwamnatin Najeriya ko kuma a jami'an tsaron Jamhuriyar Benin ne dai suka kama shi a babban filin jirgin saman kasar da ke Kwatano a lokacin da yake kokarin tserewa zuwa kasar Jamus tare da matarsa wanda bujamushi ya ce inji jaridar Leadership. Sai jaridan Daily Trust na cewa yanzu haka jami'an tsaro a jihar Kaduna sun gano ɗaliban makarantar Bethel Baptist da 'yan bindiga suka sace da wannan ɗalibai suna cikin 33 da tun farko aka sace su a wannan makaranta. An gano ɗaliban ne a wani daji da ke tsohon gayan a jihar ta Kaduna. Jaridar dai zaka ta ce iyaye da malaman makarantar yaren Islamiya na garin Kagara da aka sace tun farko sun bayyana cewa sun baiwa 'yan bindigan kudin diya da ya kai kusan naira miliyan 50 kuma har yanzu an ki a sako 'ya'yan nasu don haka sun saduda sun bar komai ga hannun Allah. Bani Jibrin Murya Amurka daga Najeriya.
Masu sauraro Kano. Da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin murya Amurka, ni Halima Abdulrauf da na gabatar da shirin ke cewa sai can da rana da ƙarfe 4 agogon Najeriya da Niger. Abokan aikin mu daga Washington DC za su shigo da sabon shiri. Mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.